Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum sarfil hashin gumen ne tare Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Juma'a 5 ga watan Agusta na shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta ta kullo da wata hanyar samawa almajirai hanyar dogaro da kai. Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a kasar Kamaru sun dau matakin rufe suraren haƙan ma'adanai saboda yawan samun asarar rayuka. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakatare General na kungiyar kawancen tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya faɗa jiya Alhamis cewa kawancen sojojin ƙasashen yammacin duniya da rundunar haɗin gwiwa na taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha da kuma hana rikicin yaduwa zuwa yaƙi tsakanin Rasha da NATO. Da yake magana a wani sansanin bazara a ƙasarsa ta Norway, Stoltenberg ya ce NATO na da alhakin da ya rataya a wuyanta na taimakawa Ukraine da al'ummar Ukraine waɗanda aka yi wa yakin ta'addanci. Muna ganin laifukan yaƙi har hare kan fararen hula da kuma ɓarna da ba a taɓa gani ba tun bayan yakin duniya na biyu, in ji Stoltenberg a cewar sanarwar da NATO ta fitar a jawabinsa da aka shirya. Stoltenberg ya ce duniya za ta kasance wuri mafi haɗari idan shugaban Russia Vladimir Putin ya samu abin da yake so ta hanyar amfani da ƙarfin soji. Ya ce idan Russia ta yi nasarar wannan yaƙi zai samu tabbacin cewa tashin hankali yana aiki, sannan wasu ƙasashe makwabta na iya zama na gaba. A jiya Alhamis, ƙasar Sin ta harba makamai masu linzami 11 cikin ruwan da ke kewayen yankin Taiwan, a cewar hukumomin Taiwan, kwana guda bayan da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kammala ziyarar da ta fusa ta Beijing. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa cewa sojojin ƙasar Sin sun harba makamai masu linzami kira Dongpeng a cikin ruwa da ke kusa da gabar tekun Taiwan na gabashi, kudanci da kuma arewaci a wasu jerin gwanan jiragen sama da yammacin jiya Alhamis. Da farko Sin ta ce atisayin sojin na kai farmaki zai shafi yankuna 6 da ke kusa da Taiwan, kuma za a kai har ranar Lahadi mai zuwa ana yi. Sai dai kuma atisayin da aka yi jiya Alhamis an tsawaita shi zuwa shiya ta 7, inda atisayin zai ɗauki tsawon yini guda, a cewar jami'an Taiwan. Kafofin yada labarai da ke ƙarƙashin gwamnatin Sin sun ce gwaje-gwajen sun haɗa da harba makamin roka masu cin dogon zango da kuma makamai masu linzami. Rahotanni sun ce an samu sakamakon da ake sa rai ba tare da yin ƙarin haske ba. Hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta na ƙasar Sin sun nuna yadda ake harba makamai masu linzami daga Pyongyang a lardin Fujian na gabashin ƙasar Sin, mita zara kilomita 125 daga Taiwan. Jiya Alhamis, gwamnatin Taliban a Afghanistan ta yi ikirarin cewa ba ta da masaniya cewa shugaban kungiyar Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri yana zaune a Kabul, tare da gargaɗin sakamakon da zai biyo baya da ba a bayyana ba idan Amurka take ta ikon yankin Afghanistan a nan gaba. Sanarwa a hukumance a harshen ƙasar da na Ingilishi ta zo ne kwanaki kaɗan bayan wani harin jirgin sama na Amurka ya kashe mutum da ake neman ruwa a Jallo da ya kisa hare-haren ta'addanci a wata unguwa masu hali da ke tsakiyar babban birnin ƙasar Afghanistan. Shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar da kisan Al-Zawahiri da yammacin ranar Litinin ɗin nan. Masarautar Musuluncin ta Afghanistan ba ta da wani bayani game da isowar Ayman Al-Zawahiri da kuma zama a Kabul, an ji sanarwar ta Taliban ta hanyar amfani da sunan gwamnatin kungiyar a hukumance. Shugabannin Taliban sun ba da umarnin gudanar da cikakken bincike kan ɓangarori daban-daban na lamarin, a cewar sanarwar.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda wata ƙungiya mai zaman kanta da ke da muradin tallafawa almajirai ta ɓullo da wata hanyar samawa almajiran hanyar dogaro da kai. Nasira da Melikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugabannin kungiyar dai da ke aiki da malaman tsangaya kai tsaye don cinko almajiran da za su amfana da koyon sana'a da kayan aiki na karfafa kamfen din gwamnatoci a dukkan matakai su shigo don daukar nauyin karatun tsangaya ta hanyar kula da walwalar almajirai. Barista Ibrahim Khalil ya ce sun jawo ma abota sana'o'i daban-daban don su horar da almajiran koyon wani aiki da hakan zai rage shiga gidaje ko yawon bara.
Malaman tsangaya suna da mutane ne waɗanda suke son ci gaba. Duk abin da ka kawo musu wanda suka san na ci gaba ne, wallahi za ka ga suna shirye da su karɓe shi. Amma matsalan da suke samu shine duk lokacin da aka yi yunkuri ko aka ce gwamnati ta yi yunkuri za ta taimaka ko kuma aka samu wasu kungiyoyi za su taimaka musu, sai ka ga abin bai tabbata. Duk yunkurin da ake kullun sai ka ga an ce yau za a yi musu wani abu sai ka ji shiru, gobe za a yi musu wani abu sai ka ji shiru. Amma wallahi in ka ga kungiyoyi kala-kala da malaman da suke da su, sai abin ya baka mamaki. Kuma duk wanda ya kafa kungiya, ya kafa kungiya ne dai ya taimaki kanshi, ya taimaki al'umma. To amma ba samun goyon baya, ba samun taimako daga gwamnati. Gwamnati ma tana ganin kokari take, tana ganin za ta rushe almajirci. Almajirci kuma ba zai rushe ba, za ka iya rushe bara. Amma ba za ka iya hana karatun Qur'ani ba. Abinda ko ba za ka iya hana shi ba, dole ka zo ka duba ka ga ya za a yi ka gyara shi don a tafi tare.
War gidan gwamnan Kebbi ya ji Aishatu Atiku Bagudu, wacce ta karbi lambar yabo daga kungiyar ta AFTA, ta buƙaci dukkan masu sukuni su dawo aƙalla yaro ko almajiri marar galiho ɗaya tak su rika tallafa masa har ya kai karfin da zai iya taimakon kansa.
Yadda duk muke gani tunan da muke ciki yanzu bai shafe mu ba, ya shafe mu one way or the other. In kai kana ganin ka tsira, ƴaƴanka ko ƴan uwanka ya shafe ka. Wannan yaran da muke gani na almajiran nan da muke gani ba za mu taimaka musu ba, to gobe koya muka yi training ƴaƴanmu, mu muna ganin mun tsira, to ƴaƴanmu da za su taso su kuma ya za a yi da su.
Wato a fikaci da ya nuna ba wai sai mutum ya ɗauki a ci gaba ɗaya ɗaruruwan yara ko duk wata tsangaya ya taimaka ba, in ya fara da koda yaro ɗaya ne abin zai iya tasiri.
Rai da gaske, da in ka taimaka ma wannan yaron duk abin da ya koya, idan ya koma tsangayensu shi ma zai koyar ma wannan yaron.
Duk da AFTA bata gamsu da yawan alƙaluman yara masu gararan ba kan titunan Arewa sun kai miliyan 7, a wani lissafin ma ya kaɗa da waɗanda ba sa karatu sun kai miliyan 11. Ƙungiyar na da yakini in dai aka kula da almajirai, al'ummar nan gaba za ta tsira daga ƙalubalen talauci da rashin tsaro. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adam Yalikaya, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Wakilai masu shiga tsakani daga kasashen Iran da Amurka da Tarayyar Turai sun koma tattaunawa ta tsawon watanni ba kai tsaye ba kan yarjejeniyar nukiliyar Iran da ta shiga mummunan yanayi. Haka ma kamar yadda masu sa ido na ƙasa da ƙasa suka amince jiya Alhamis cewa Jamhuriyar Musuluncin ta Iran ta fara sabon faɗaɗa aikin inganta sinadarin uranium ɗinta. Kuma tattaunawar bayana da aka kira ba zato ba tsammani a ranar Laraba kawai ya nuna cewa ba za ta haɗa da manyan jami'ai daga dukkanin ƙasashen da suke cikin ainihin yarjejeniyar da Iran ta kulla da manyan ƙasashen duniya masu faɗa a jiya shekarar 2015. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an yamma ke nuna rashin jin daɗi na farfaɗo da yarjejeniyar. Kuma babban jami'in EU ya yi gargaɗin cewa an karar da dukkanin ƙarin ƙofofin sulhu. Sakataren lafiya ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ta ayyana cutar ƙyandabiri a matsayin larurar gaggawa na lafiyar jama'a. Matakin da ake sa ran zai samar da ƙarin kuɗaɗe da kayan aikin yaƙi da cutar. Sanarwar ta zo ne yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarce 6,600 a Amurka a ranar Laraba. Kusan dukkansu suna cikin maza da suka yi jima'i tare da maza. Sakataren lafiya Zabiya Bichira ya ce da manema labarai cewa mun shirya tsabdan ɗaukan mataki na gaba wajen magance wannan ƙwayar cuta, kuma mai kira da kowane ba amurke da ya ɗauki cutar ƙyandabiri da muhimmanci. Sarawar za ta kuma taimaka wajen inganta samar da bayanan cutar ƙyandabiri, in ji daraktar hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky yayin da take magana tare da Bishira. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta kuma ayyana cutar ƙyandabiri a matsayin larurar gaggawa ga jama'a da ke damun duniya, matakin da ya kai kololuwa.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To daga Najeriya sai kasar Kamaru, inda sakamakon yawan samun asarar rayuka a wuraren aikin haƙar ma'adanan zinari a yankin gabas. Hukumomi sun yanke shawarar rufe wuraren. Ga Bashir Ladan da ƙarin bayani.
Kamfanonin haƙar ma'adanai da ke aiki a wasu ƙananan masana'antu na zinare a wurin haƙar ma'adanai na Kambile na uku wani yankin kusa da gundumar Baturi a jihar Gabas an dakatar da su daga ayyukansu. Hakimin Kade Jadai Yakuba ya sanya hannu akan wata doka a ranar Laraba 27 ga watan Yuli ta shekarar 2022 inda ya sanar da rufe su. Dukkan kamfanonin haƙar ma'adanai da ke aiki a Kambile an rufe su daga ranar da aka sanya hannu kan wannan doka har zuwa wani sanarwa, in ji shi. Dokar ta samu karɓa a wurin ƙungiyoyin fararen hula kamar yadda Dr. Samuel Gifo, magatakardar wata ƙungiyar, ya ce. Mun yi farin ciki da wannan dokar, ko da yake mun so a dau wannan dokar tun ba a samu mace-mace ba. Ya ƙara da cewa. Albarkacin wannan dokar za mu ci gaba da taimakawa ma iyalan ma'aikata da suka rasa rayukansu. Ko suka jikkata a gaban hukuma a sanadiyar wannan aiki. Wannan dokar ta samo asali ne daga mace-mace da aka samu a wannan wurin haƙar ma'adanai. Hakika shugaban wannan sashin ya nuna rashin jin daɗin sake faruwar mace-macen ta hanyar nutsewar ruwa sakamakon rashin rufe ramukan ma'adanai, yawan mutuwar mutane ta hanyar zaftarewar ƙasa saboda rashin bin ka'idodin ma'adanai, da kuma barazanar lalacewar titin ƙasa mai ɗauke da lamba 10. Martial Ngaji, shugaban ƙungiyar mazauna Kambele na uku, ya ce. Rashin kayan aiki irin na zamani na daga cikin abubuwan da suke kawo wannan matsala. Yan ƙasar Sin da suke aiki a nan ba su damu da kiyaye tsare rayukanmu ba, ba ruwan su dai su zo kawai su ta haƙan ma'adanai ne kawai. Idan dai ba a manta ba, daga shekarar 2014 zuwa watan Yuni shekarar 2022, ƙungiyar FODER ta yi rahoton mutuwar mutane 199 da kuma munanan haɗurruka sama da 133 da suka afku a wurare daban-daban na haƙar gwal a yankunan Gabashi da kuma Adamawar Kamaru. Muhammad Bashir Ladan, na muryar Amurka daga Yawundi a ƙasar Kamaru.
A gai da Bashir Ladan, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata. Mun ji yadda gidauniyar Awifka a jihar Kano ta yunkura cikin karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano Daban Najeriya domin gano yawan gurbataccen iskar da ayyukan al'umma wannan yanki na birnin Kano take fitarwa sakamakon yawan al'ummar unguwar, inda ta gano wasu mata masu amfani da roba a matsayin makamashin girki wanda masana kamar su daraktan cibiyar binciken yankunan da ke fama da rashin ruwa na Jami'ar Maiduguri Dr. Muhammad Abba Jime suke bayyana irin illar da yin amfani da roba yake haifarwa ga lafiyar al'umma da shi kanshi muhallin.
Wato illoli da shi robobi da sileda ke da shi yana da hatsari sosai, an duk inda yake wasu sukan hana amfanin gona ya yi tasiri. Na biyu kuma yana iya gurbatar ruwan sha, daga nan sai kaga an fara samun wasu cututtuka. Kuma wa uba kamar toshe magudanun ruwa da yakan haddasa ambaliya, inda kuma duk ruwa ya taru kwana uku hudu sai kaga sauro ya kinkishe ya fara shiga gidaje ya addabi mutane, yakan kawo cututtuka kamar su cizon sauro, su typhoid, da kuma idan ruwa ya gurbata har ka gama ana iya samun kansa da su wasu ciwon oda da su ciwon hanta da sauransu. So abin gaskiya yana da hatsari sosai. Kuma dabbobi in sun samu shara, duk wani abin da suka samu za su lalume. Leda an har ko rago ko tinkiya ko akuya ko wani dabba ya haɗe, sai kaga a ciki din sai zanna dabba, sai kaga tana ta rami a rasa me ke damun ta har ta zo ta mutu. So gaskiya yana da illoli ta fanni da yawa. Maganan cewa mata na kona su leda da sauransu, wannan yana da kyau in sun tattara din in an yi kuna mai kyau din, amma kuma hayakin sa kuma shi ma yana da illoli. Banda shi hayakin leda ko hayakin mota, so hayakin itacen wutan nan ma da ake girki da shi ma duka yana da illa. Akwai wasu da suke da matsalan kaman allergy da sun fara sheka, sai kaga ya zama musu damuwa. Wasu kuma masu asma da sauransu. An kuma masana ta wajen fannin lafiya sun ce itacen wuta idan har mace ta sheka na sa'a daya ko biyu haka ya kai kwalin sigari illan shi din.
A ci gaba da tattaunawa ta da Alawiya Baba Musa, shugabar kungiyar Awifka, ta ce gwajin da suka yi a wannan unguwar ya nuna cewar al'ummar unguwar da ma matan da suke amfani da ayafa suna cikin hatsari sakamakon yanayin iskar da suke shaka.
Zaka ga in aka kona wannan ayafar hayakin yana zama baki kirin, to da muka je sai muka auna iskar duk gidajen da suke amfani da wannan ayafa, sai ya zama na iskar da suke shaka tana dauke da su wa'annan sinadarai masu cutarwa, musamman wa'annan greenhouse gases din da suke jawo shi matsalar dumamar yanayi. To bayan su kuma still akwai wasu sinadaran da su kuma zaki ga suna cutarwa sosai ga lafiya da jikin dan adam. To mun rarraba abinda yake cewa kusanya wato bayoyi kusan guda 20 a gidaje da yawa a cikin wannan unguwar, har muka gano cewa fiye da kaso 90 na mutanen da suke zama a cikin unguwar suna amfani da ayafa. Bayan nan da haka sai muka ƙara samun gidaje da su ma suna amfani da ayafan, amma tasu ba irin ta wannan nakakkiyar roba da leda da aka yi nikawa bace ba, tasu mulmulalliya ce haka. To da muka tambaye su sai suka ce ai akwai mata da su ya zama na su kuma sana'ar su ce su suke narka roba ta zama mulmulalliya har ake sai da ita ma a matsayin makamashi. Sai muka ƙara sa su kicin mutuma matar a unguwar suke ba su da nisa, sai muka karasa gurin matan nan, sai muka ga su kuma suna zuwa, yara kanana suna zuwa su samu rububi da ledoji da taya da su takalma duk su kai musu sai su kona su. Idan suka kona su suka narke, sai su dinga kwasan su da zafin su sun narke, sai su dinga mulmula su suna tsoma a cikin ruwan sanyi. Aka tsoma a cikin ruwan sanyi sai su zama kamar karamar bal haka, sai a dinga siyarwa 3 naira 10 sai ake siyarwa da matan unguwa haka, su kuma sai suke amfani da ita a matsayin makamashi.
A wani bangaren kuma, shugaban gidauniyar Panacea Foundation, wanda ya zanta da abokin aiki Mahmud Kwari a jihar Kano, ya ce ya zuwa yanzu sun dasa sama da bishiyoyi 12,000, amma sun kuduri niyyar dasa bishiyoyi 100,000 kafin ƙarshen damunar bana.
A cikin wannan damunan Allah ya yarda, muna da kuduri na mu dasa bishiya 100,000. Muna so mu yi shi a ciki da waje na jihar Kano, Allah ya yarda. Su wannan taron da muka yi na local governments inda suke a cikin birnin Kano ne, dan mu wayar da kansu mu kuma nusar da su yanda ake wannan dashen. Kuma babban abin farin ciki ma shine mun yi niyyar mu shuka bishiya 100,000, amma a yanzu haka muna da bishiya 120 a ƙasa, wanda Federal Ministry of Environment suka ba mu tasu gudunmawa.
Wai me ya zaburar da ku game da zancen bishiyoyin nan?
Tunanin mu ne yazo daya mutane da dama, amma yanzu kaman ni na karanci karatun likita, inda na san cewa akwai cututtuka da yawa da suke da nasaba da gurɓataccen muhalli. Na san illoli na ta'azzarar zafi, illoli na rashin ingantacciyar iska, illoli na rashin abinci mai kyau. So abubuwa ne da dama, wasu sun shigo wannan tafiyar saboda inganta harkokin noma da suka ga suna ta zama koma baya sakamakon canjin yanayi. Wasu sun shigo saboda rashin kyau ma na muhallinmu da muke da shi. Muna yin wannan abu ne saboda samar da ingantacciyar iska ta shaka, sannan da samar da abinci mai inganci wanda za a ci, da kuma sanyaya muhalli saboda irin illoli na zafin muhalli da kuma yaduwar cututtuka da suke da yawa a ciki.
Tuma Dr. Husna Baffa, wacce ta kasance cikin ayarin Panacea Foundation a wurin taron wayar da kan da suka gudanar, ta ce a matayi gwamnati ta yi dokar da za ta haramta wa al'umma sare wasu nau'ukan bishiyoyi.
Gaskiya a lokacin da zan iya cewa na bautar ƙasa wacce ake kira NYSC, to sai ya zama da ni aiki gurin harkar dashen bishiya, ɗebe bololi, to tun daga lokacin sai hankali na ya karkata wannan. Sannan tun da kaga a yadda ya kamata kai ma'aikacin lafiya, kai kafi kowa sanin me muhimmancin bishiya da kuma bololi, sannan illar da kai za ta dawo ne mutane zuwa su mutu rashin lafiya da sauransu dai. To wannan dalilin da yasa kawai na fara kamar yadda aka yi bayani a lokacin da zo, an ce bishiya guda ɗaya idan aka sare ta mai da gurbin ta sai 67. So idan mutane suna yin hakan ana wayar da su, kowa wani ma akan kanshi zai ce kai bari in je in shuka wannan bishiya, kaga kai ba ma baka sani ba, amma muna samu ana mai da gurbin wannan abubuwan da ake sassarewa. Sannan kuma gangar bishiyun da suke da matukar amfani ya kamata gwamnati ta sa ka'ida ko doka, akwai bishiyun da ba za a sare su, domin idan aka sare su an yi asara babba.
Mai sauraro, duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan, amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gai da Aisha Mu'azu, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Alhamis cewa kawancen sojojin ƙasashen yammacin duniya da rundunar haɗin gwiwa na taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha da kuma hana rikicin yaduwa zuwa yaki tsakanin Rasha da NATO. Da yake magana a wani sansanin bazara a ƙasarsa ta Norway, Stoltenberg ya ce NATO na da alhakin da ya rataya a wuyanta na taimakawa Ukraine da al'ummar Ukraine waɗanda aka yi wa yakin ta'addanci. A jiya Alhamis, ƙasar Sin ta harba makamai masu linzami 11 cikin ruwan da ke kewayen yankin Taiwan, a cewar hukumomin Taiwan, kwana guda bayan da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kammala ziyarar da ta fusa ta Beijing. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa cewa sojojin ƙasar Sin sun harba makamai masu linzami ƙirar Dongpeng a cikin ruwa da ke kusa da gabar tekun Taiwan na gabashi, kudanci da kuma arewaci a wasu jerin gwanan jiragen sama da yammacin jiya Alhamis. Jiya Alhamis, gwamnatin Taliban a Afghanistan ta yi ikirarin cewa ba ta da masaniya cewa shugaban kungiyar Al-Qaida Ayman al-Zawahiri yana zaune a Kabul, tare da gargaɗin sakamakon da zai biyo baya da ba a bayyana ba idan Amurka take da ikon yankin Afghanistan a nan gaba. Sanarwa hukumance a harshen ƙasar da na Ingilishi ta zo ne kwanaki kaɗan bayan wani harin jirgin sama na Amurka ya kashe mutumin da ake nema ruwa a Jallo da ya kisa hare-haren ta'addanci a wata unguwa masu hali da ke tsakiyar babban birnin ƙasar Afghanistan. Shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar da kisan Al-Zawahiri da yammacin ranar Litinin ɗin nan. Wakilai masu shiga tsakani daga ƙasashen Iran da Amurka da Tarayyar Turai sun koma tattaunawa ta tsawon watanni ba kai tsaye ba kan yarjejeniyar nukiliyar Iran da ta shiga mummunan yanayi. Haka ma kamar yadda masu sa ido na kasa da kasa suka amince jiya Alhamis cewa Jamhuriyar Musuluncin ta Iran ta fara sabon fadada aikin inganta sinadarin uranium dinta.
Masu sauraro, a nan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kamar koda yaushe za a iya zurci abokan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da yake ni gabatarwa sai Sulaiman Abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.